sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka akwai da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 12 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To zara ga kanin labarai. Kasar Burtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. Ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta tabbatar da cewa kasar a yau Juma'a ta karbi rukunin farko na makaman kariya masu linzami tsira S-400 daga Rasha. Masana a nahiyar Asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin Japan da Koriya ta Kudu na iya haifar da matsaloli a kokarin da Amurka ke yi na neman hana Koriya ta Arewa mallakar makaman kare dangi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirye-shiryen da shugaba Muhammadu Buhari yake yi game da zaben ministoci a Najeriya.
Kuma wannan lokaci yana so ya sa ministocin da ya san su ya san kwazon su ya san wato kishas da tafiyar da ya sa a gaba ta ci gaba da kai Najeriya mataki na gaba.
Sanin kowa ne cewar demokradiyya ta baiwa kowane ɗan ƙasa damar faɗin albarkacin bakin shi ba tare da cin zarafin wani ba ko wasu ba. Ana iya cewa demokradiyya na aiki a jihar Kaduna kuwa?
Ake yake media da su cancanta a majalisar ne a kowa da su cancanta. Kowa ne a kowa da su cancanta. An ga su kowa cancanta ba.
Bayan nan za ku ji cewa mazauna Yamai a jamhuriyar Niger sun nuna fargaba dangane da wani sabon al'amari inda 'yan fashi da makami suke afkawa jama'a da rana kiri-kiri ta hanyar amfani da bindigogi. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis ne Burtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. A wata sanarwa da gwamnatin Burtaniya ta fitar ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Burtaniya. Sai dai kuma sojojin Iran na musamman sun musanta zargin da Burtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ya faɗa cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikin su ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan Burtaniya. A jiya Alhamis ɗin ne wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagos ta yi Allah wadai da abin da sojojin ruwan ƙasar Iran suka yi wa jiragen ruwan Burtaniya. Tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta tabbatar da cewa ƙasar a yau Juma'a ta karɓi rukunin farko na makaman kariya masu linzami ƙira S-400 daga Rasha. Karɓan wannan makaman ɓangare ne na yarjejeniyar makamai da Turkiya ta ƙulla tare da Rasha. Kuma ita ce irinta ta farko da Rasha ta kulla da wata ƙasa daga cikin mambobin ƙungiyar NATO, abin da ke haifar da fargaba cewa Turkiya tana ƙara kusantar Rasha. Amurka ta yi kira da kakkausan murya da Turkiya ta janye daga yarjejeniyar da aka rawaito ta kulla ta sama da dala Amurka biliyoyin kuɗaɗe, inda har Amurka take wa Turkiya barazanar yiwuwa saka mata takunkumi ko kuma ta ƙirƙira mata jiragen yaƙi da kamfanoninta suke yi na F-35. wanda hakan zai jawo Turkiya ta rasa biliyoyin dalolin Amurka na kungilar da suka saka hannu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masana a nahiyar Asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin Japan da Koriya ta Kudu na iya haifar da matsaloli a kokarin da Amurka ke yi na neman hana Koriya ta Arewa mallakar makaman kare dangi na nukiliya. Rikicin da ke tsakanin Japan da Koriya ta Kudu din, wanda ya samo asali tun daga lokacin Japan da ta mamaye Koriya din a lokacin yakin duniya na biyu, shine ya janyo duk wannan rigimar, a cewar shugaban kasar ta Koriya ta Kudu Moon Jae-in a lokacin da yake jawabi a wani taron manyan shugabannin kamfanoni 30 na Koriya din. Dama an kira taron ne don a san martanin da za a maida wa Prime Minister Japan Abe Shinzo kan matakan da ya dauka na dora haraji mai yawa akan wasu manyan kamfanoni uku na Koriya ta Kudu. Yanzu haka wasu manyan jami'an gwamnatin kasar Guatemala guda biyar, ciki har da ministan harkokin wajen kasar, sun garzaya kotu don su dakatar da shugaban kasar Jimmy Morales daga saka hannu akan yarjejeniyar samar da kasa ta uku ga bakin haure a yarjejeniya tare da Amurka. Kusoshin diplomasiyar sun gabatar da hujjar su cewa wannan yarjejeniya da za ta cutar da kasar ta Guatemala. Sannan kuma sun nuna cewa Morales yana da sauran watanni 6 kacal da ya rage masa a wa'adinsa na mulki da saka hannu akan wannan yarjejeniya zai ba wa shugaban damar ya tafi abinsa ya bar kasar cikin wahalhalu barkatai. Gwamnatin Guatemala ta faɗa jiya Alhamis cewa Morales yana shirye-shiryen haɗuwa tare da shugaba Donald Trump a birnin Washington a ranar Litinin mai zuwa don su tattauna akan harkokin tsaro da kuma lamuran da suka shafi bakin haure. Sai dai fadar White House ta shugaban Amurka ta ce komai bata ce komai ba kan wannan lamari, ko da yake ta tabbatar cewa gaskiya ne shugaba Trump na neman wata ƙasa ta uku da zai yi aiki da ita akan lamarin bakin haure.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A daidai lokacin da 'yan Najeriya suka matsu su samu jerin sunayen da shugaba Buhari zai nada a matsayin ministocinsa, akwai ruwuwar shugaban yana dogon nazari har yanzu akan batun. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa daga Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da dukkan alamu da har yanzu shugaba Muhammadu Buhari yana ci gaba da yin nazari da zurfin tunani dangane da jerin sunayen 'yan Najeriya da zai nada a matsayin ministocinsa, bayan da aka kagara cewa watanni biyu bayan da aka nada da shi, har yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai miƙa majalisar dattawa ta Najeriya jerin sunayen ministocin ba. A lokacin da yake liyafar cin abincin dare da wakilan majalisar ƙasa, wato majalisar wakilai ta Najeriya da kuma majalisar dattawa, shugaban ya ba da hasken cewar yana kokarin a wannan karo na biyu nasa a wa'adin mulkinsa ya zabo mutane da shi kansa ya san su, ya san kwazonsu da kuma amincinsu, sabanin abin da ya faru a wa'adinsa na farko lokacin da ya ce mafi yawan waɗanda ya aiki da su a matsayin ministoci mutane ne da aka bashi, ba waɗanda shi kansa ne ya san su kuma ya ba su wannan mukamin ba. Bayan da aka kammala liyafacin abincin dare ne, na tuntubi babban jami'in shugaba Muhammadu Buhari a mu'amala da majalisar ƙasa, wato Honorable Umar El Yakub, domin in ji ƙarin haske dangane da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan kokarin da yake yi na fito da jerin sunayen ministoci a kan kari.
Shugaban ƙasa ya yi bayani gamsashe da cewa sanda ya nada wa'ancan ministocin yawancin su bai ma san su ba jam'iyyace ta bayar da kuma wanda aka yi masa nuni a kansu, amma alhamdulillah ya yi shekara 3 yana aiki da su, don haka ya fahimce su, kuma wannan lokaci yana so ya sa ministocin da ya san su, ya san kwazansu, ya san wato kishinsu da tafiyar da ya sa a gaba ta ci gaba da kai Najeriya mataki na gaba.
To amma ka san cewa tuni ana yi ta magana cewa majalisar nan ta kusa zuwa hutunta na shekara-shekara wanda za ta kusa wata biyu, kuma yayi daidai da bayanin da shugaban majalisar dattawa ya yi cewa ana fatar a ƙarshen wannan satin shugaba Buhari zai ba da jerin sunayen nan. Shin wannan jinkirin ba ka ganin ko bayan da aka rantsa da shugaba Buhari ƴan ƙasa suna da hujja su damu cewar lokaci yana ta tafiya ba tare da an yi wa al'umma aiki gadan-gadan kamar cewa ana takure a ga an fara cin moriyar wa'adinsa na biyu?
Shi shugaban majalisar dattijai wato Dr. Ahmad nan abinda ya bayyana cewa shi ne ana fata kuma na ganin insha Allah za ta iya kasancewa a ba da wannan list wato a wannan sati. To amma satin ya zo ƙarshe tun da gobe Juma'a kuma ba a samu wannan wato list din ba. Iyakaci dai jinkirin muna fata kuma insha Allah muna tabbatarwa zai zama mai alkhairi ne ga Najeriya da 'yan Najeriya. Saboda shugaban Muhammadu Buhari ya so ya tantance ya sa mutane haskai wanda za su tabbatar da cewa sun tafiye da harkar gwamnati kamar yadda ya yi 'yan Najeriya alkawari.
Wannan dai kana nuhin cewar kun gamsu cewa ya ba da hujja dalilin da ya sa yake jinkirin nan domin shi da kansa ne yake so ya zaɓi mutanen da ya san su, ya san hazaƙarsu, ba irin mutanen da aka naɗa masa mafi yawansu ya ce bai san su ba a wa'adinsa na farko kenan.
Babu shakka. Kuma shi kansa wannan hutu da kake faɗa. Ai insha Allah har a yanzu shugaban kasa bai ce ga lokacin da zai bayar ba. In Allah ya sa ya kammala abinda yake yi kafin su tafi zai ba da list nan kafin su tafi.
Honorable Umar El Yakub kenan jami'in shugaban Muhammadu Buhari a mu'amala da majalisar kasa akan kokarin da shugaban Muhammadu Buhari yake yi na gabatarwa majalisar dattawa jerin sunayen da yake fatar su kasance ministoci a gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan kasa suka kagara a bada wannan sunayen domin a ci gaba da yi wa al'ummar Najeriya aiki gadan-gadan. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jiya ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya aika wa majalisar dokokin jihar sunayen waɗansu 'yan jihar da yake da yaƙinin cewa suna da cancanta zama kwamishinoni da yake son aiki da su don cimma alƙawuran da ya ɗauka lokacin zaɓe. Amma abin mamaki, majalisar ta yi amincewa da ta tantance Dr. Aliyu Jafaru Abubakar akan dalilin sukar gwamnati da ya taɓa yi a shekarun baya. Kakakin majalisar Honorable Aminu Abdullahi Shagali ya yi ma abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ƙarin haske akan dalilin su.
Ba wani abin da ya faru illa ni aiki da ya kamata a ce an majalisa su yi. Na farko dai in aka ce an kawo an majalisa ana so ne a tantance su a tabbatar cewar waɗanda aka kawo domin a tantance ɗin nan sun cancanci su yi aiki a ɓangaren dattawa. Wanda wannan hukumi na majalisa muna iya zaƙin ƙoƙarin mu ne tabbatar waɗanda suka dace, waɗanda suke da tunanin ci gaban al'umma kuma suka sa tunanin cewa su suna son su yi aiki da gwamnati ne aka yanke. To abin da ya faru yau shi ne shi wanda aka kawo ɗin bayan an kawo sunan shi in ya nemi shi a waya na kirawo shi na tambaye shi na ce Malam Aliyu ga abubuwan da nake ji ana faɗa a kanka dangane da wannan gwamnati ka sanar da ni gaskiyar wannan magana domin karan mu je ni abin da bai dace ba. Saboda mutanen garin su sun ci kira mu sun ce bai kamata a ce majalisa ta wanke wannan mutumin da domin ba ɗan jam'iyya ba ne kuma duk na jam'iyyar fatan alkhairi. Ya tabbatar min cewar shi ɗan jam'iyya ne kuma shi ne taɓa na wani mai neman kalamai a kan wannan gwamnati ba. Wanda bacin na tabbatar da haka ya ce to shi ke Allah ya kai ni za mu yi za mu rantsar da kai ba tare da wani matsala ba insha Allah. Maganganun da ya yi suna da zafi a kan wanda yake son yin aiki da shi. Ya ce shi wanda ya sa sunan shi din ba ya san ci gaban kowa, kuma yana tunanin shi ya fi kowa fahimta, kai fahimtar kanka ma yana tunanin ya fi ta. Na uku, maganan da ake cewa kiran jam'iyyar APC shi ne canji, kira na jam'iyyar na canji wani abu ne wanda 'yan siyasa suke kansu amfani da shi domin su cimma manufarsu ba wai domin ci gaban al'umma ba. Wanda shi ya rubuta wannan da hannun shi a Facebook yau, wanda da ya zo sai muka tambaye shi waɗannan abubuwan, kai ka rubuta waɗannan abubuwan bai ba ni amsa ba. To duk mutumin da ka ci ba ka yarda da waɗannan abubuwan da ya ba, to babu amfani ka ce za ka yi aiki da shi. Ya kamata ka tsaya ne a daidai inda ka tsaya, bai kamata ya ba ka mukamin ka ce za ka yi ba.
Waɗannan hujjoji da kake ƙoƙarin kafawa sun zama na cewar kamar wasu hujjoji ne da ba su shafi ƙwarewar shi ba, hujjoji ne da suke na siyasa. Ta ya siyasa za ta haye kan abin da zai kawo ci gaban jiha?
Akwai mutane da yawa a kauri waɗanda ɗan siyasa ne kuma suna da ƙwarewa kamar shi, wasu ma sun ci shi ƙwarewa. Domin a majalisa abin da muka yanke shi ne a cikin waɗanda suke siyasa kuma sun ci shi ƙwarewar a zai a ɗauko wani wanda yake ya yarda da gwamnati kuma yake ma gwamnatin fatan alkhairi.
To kana nufin kenan kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba mu kowane ɗan ƙasa ƴancin ya faɗa albarkacin bakinsa? To ana nufin kenan saboda ya faɗa albarkacin bakinsa ba za ku yi aiki tare da shi ba duk da cancantar da yake da ita?
Akwai mutane da yawa da suka cancanta a majalisar, ma akwai waɗanda sun fi cancanta, kaurin ma akwai waɗanda suka fi cancanta, an ba su kaɗai ya cancanta ba. In za a ɗauko mutane da suka cancanta a jihar Kaduna, dole ba zai shiga cikin mutum miliyan ɗaya ba. Ba cancantar su ne kai da nayin ba komai ba.
A takaice kana nufi kenan rubuce-rubuce da Aliyu Jafari a shafin shi na Facebook suna daga cikin dalilai da suka sa ba za ku wanke shi ba kenan a matsayin kwamishina a jihar ta Kaduna?
Shi ne dalilin da ya sa muka fi yanke shi.
Kakakin majalisar jihar Kaduna kenan, Honorable Aminu Abdullahi Shagali. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda mazauna Yamai babban birnin ƙasar suka fara nuna fargaba dangane da wani sabon al'amari da ke ƙoƙarin samun gindin zama, inda 'yan fashi da makami suka fara afkawa jama'a da rana ƙiri-ƙiri ta hanyar amfani da bindigogi musamman a kewayen bankuna. Abin da ya sa kwamitin tsaron yankin na Yamai kiran taron gaggawa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan Yamai domin neman mafita. Wakilin murya Amurka a Yemen, Suleiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya Alhamis a kofar wani bankin da ke tsakiyar birnin Yamai, inda wasu mutane biyu akan babur suka bude wuta akan wani mutum jim kaɗan bayan ya ciro kuɗaɗen da aka kista cewa sun kai miliyan 49 na sefa. A take wannan bawan Allah ya faɗi ƙas cikin jini jina-jina, a yayin da su kuma ɓarayin suka arce da jakar da ke hannunsa, kuma zancen nan da ake sun sha, lamarin da ke jefa jama'a cikin zillimi.
Mutumin Hassan Sale, yanzu biyu ba ka iya huta daga nan ka tafi wancan waje a hankalinka kwance, ko ina kai tare a ƙarƙar kai kana tafiya kai abin yanzu abin da ake a cikin garin Yamai kwace ake, kana ji kana ga a zo a kwace abin ka, kana ji kana ba da ka iya. Kuma wani abu mutane wani lokaci suna gani ake abu ba su iya kawo agaji, ka gani abin haka ake tafiya ba wai maganin abin, shine muke kai kuka mu ga ma'aikanta masu wadi a cikin wannan magana ƙara tsatsarta matakan tsaro.
Abu ne wanda gaskiya ba mu saba da shi ba, kuma muna son a kawo mu a samu hannu cikin gabun a samu a ciwo kanshi. Da dai holusai sun kasaba aza hannu biskan masu kashe-kashe ko masu sace-sace, to wanga ma dai yan dai an bincika da kyau, to na sanin ana aza hannu bisan su.
Sunana Ibrahim Kantama, mazaunin birnin Yamai. Tunda dai yanzu abu an yi daya an yi biyu na tsaron mutane sun je banki sun dauko kudi ko za su dauko ko za su kai a tsare su, to ya kamata gaskiya hukuma ta sa ido sosai cikin wannan tafiya, tunda sun yi a bakin kokarin su, amma wani sabon salo ne wanda shi dan Niger bai saba ganin wannan abu ba.
Wannan na faruwa ne kwana ɗaya ta bayan da wasu 'yan bindiga biyu akan babur suka harbi wani mutum a kofar wata asibiti mai zaman kanta da ke unguwar Yantala, wanda ake ganin sun biyo shi ne daga bankin da ya ciro jika 500 na sefa, matsalar da wani matashi ke gangantawa da zaman kashe wandon matasa.
Babu aikin yi, kuma da yawa an bata musu business insu. Ina tunawa lokacin an fara fashe-fashen shaguna, sai mun gamu da wasu matasa sun kace a su yanzu babu abun da za su koma in ba su yi tarar mutane. Kenan ni sai in ce ma kaman irin su ne wa'annan
ga su kansu ƴan kasuwa ko in ce masu hulɗoɗi da banki. Duniya ta riga ta canza ta fice, wannan lokaci ya huce da zaka dauki kuɗi cikin jaka kana yawo da shi kaje zaka kai banki ko za a yi waye, wannan lokaci ya huce. Ya kamata a ce a rika yin tafiya irin ta zamani.
Tunda dai ƴan sanda suka kaddamar da bincike domin gano ainihin maboyar waɗannan ƴan fashi, yayin da a nasa bangare kwamitin tsaron yankin Yamai ke gudanar da taro a wannan Juma'a a ƙarƙashin shugabancin gwamna Isaka Hassan Karanta, wanda ya ce da ni ba zai ce komai ba sai bayan sun kammala taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da yin nazari ne kan takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran dangane da batun shirin nukiliyar Iran din, wacce ta ƙara adadin sinadarin uranium da aka kaide mata karkashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015. Sunana Mahmud Lalo. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun yi wa Iran gargaɗin cewa kada ta wuce makaɗi da rawa a ƙoƙarin da take yi na bunƙasa shirinta na ƙera makamashin nukiliya. Wannan kashedi da Amurkan ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman ƙare dangi ta IAEA ta tabbatar da cewa lallai Iran ta take matsayin da aka cimma a shekarar ta 2015. Lamarin da ya janyo kakkausan suka daga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence.
Iran should not confuse American restraint with a lack of American resolve.
Kada fa Iran ta rika kallon dattakon da Amurka take nunawa a matsayin kamar ta rasa yadda za ta yi da ita. Mu masu fatan alkhairi ne, amma kuma Amurka da dakarunta a shirye suke su kare muradu da ma'aikatanta da al'ummar ta da ke yankin. Za mu ci gaba da nuna adawa da halayen Iran. Za mu ci gaba da nuna matsin lamba akan tattalin arzikinta. Kuma Iran ta kwanda sanin cewar Amurka ba za ta bari Iran ta mallaki makaman nukiliya ba, muddin Donald Trump shine shugaban Amurka.
Never allow Iran to obtain a nuclear weapon.
To sai dai a ranar Litinin ta gabata, shugaban dakarun Iran ya ce ba wai kasar tana takalla fada da wata kasa bane. Ita abin da take nema shine sauran kasashen da kulla wannan yarjejeniya da su su dauki matakan ganin an sassauta mata takunkumin da Amurka ta kakkaba mata, waɗanda suke kassara mata tattalin arziki, musamman abin da ya shafi sayar da manta a kasuwannin duniya. To amma yayin da kungiyar tarayyar Turai wacce ita ma take cikin wannan yarjejeniya take nuna da mota kan bunƙasa aikin nukiliyar da Iran din tace tana yi, Rasha a nata bangaren tana dora laifin abin da ke faruwa ne akan Amurka saboda ficewa da ta yi daga cikin yarjejeniyar. Dangane da wannan takaddama, na tuntubi Muhammad Kaddam Sadiq Isa, wani mai sharhi kan al'amuran da suka shafi gabas ta tsakiya, wanda kuma mazaunin Dubai ne, kan makomar matsayar da aka cimma a shekarar 2015.
To dama gaskiya ba mamaki, domin tun janyewa Amurka daga wannan yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na fada a jinin Amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya, da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguje. Saboda haka wannan mataki da aka zo yanzu shine kasashe a cikin su, su kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar kamar na Turawa daga cikin su, musamman kamar Ingila da Faransa da Jamus, sun yi kira ga Iran cewa kada ta bari wannan mataki. Abinda ake ganin kuma zai iya faruwa a matsayin sakamakon wannan shine zai zama cewa su waɗannan kasashen a ƙarshe sun koma bangaren Amurka a zahiri, wanda dama kamar ka ce ba a zahiri ba, dama a bangaren ta suke. To zai iya tunzura su koma goyon bayan Amurka din a zahiri, to wanda haka kuma zai iya kawo ƙarin rubewar abin. Domin me za a yi maganar komawa majalis a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin yiwuwar cewa a ƙara ƙaƙaba wannan babban takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya akan Iran. to anan kuma za a samu matsala domin tabbas kasar Russia da kasar China ba za su amince da wannan takunkumin ba. To amma komai rashin amincewar su takunkumi na Amurka ma kadai an ga yanda yake tasiri akan tattalin arzikin Iran. To balle kuma idan aka ce kasashe na Ingila da Faransa da Jamus su ma sun goyi bayanta akan wannan takunkumi.
To yanzu ina mafuta ga wannan yanayi da aka shiga idan aka yi la'akari da cewa ita Iran din ta kara adadin sinadarin na uranium bayan da Amurka ta kara mata takunkumi, su kuma sauran kasashe sun zura ido kamar yadda wasu ke faɗa.
To ni ina ganin a ƙarshe dai abin da zai faru da wuya ba a tilasta yanayin bai tilasta mata ta zo an yi magana ta tattaunawa ba, tunda ita Amurka abin da take magana shine dole sai ta yadda cewa ta zo an ƙara tattauna wannan yarjejeniya da aka yi baya wanda ta ce wa idan sharadai da aka sa mata ba su yi ba. Ita kuma ta ce ta fara saukowa idan kai la'akari da maganganunta na da ita Iran, domin yanzu ta dawo ta fara magana cewa za ta iya magana, za ta iya yadda a zo a ƙara tattaunawa amma da sharadi har sai an cire waɗannan takunkumai, wanda kaga da a farko magana ta ita ce babu magana ƙara tattaunawa ma gabaki ɗaya.
Masu haro a nan shirin duniya Amurka wannan mako zai dasa aya da kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In zama da din Sa'ida Hamdun da Daniel Brown da suka hada shirin, sai kuma Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka wajen hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Hafiz Balarabe. Ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta saki shugaban mabiya shiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kada karamar magana ta zama babba nan gaba. Daga nan sai sako daga Mahmud Salihu. Ya ce hakika muna yabawa gwamnatin jihar Zamfara kan matakan sulhu da take ɗauka tsakanin 'yan bindiga da ƙungiyoyin sa-kai, wanda yanzu haka ya yi sanadin kubutar mutane daga hannun masu garkuwansu. Kuma muna jinjinawa kwamishinan 'yan sandan jihar CP Usman Nagugu isa jajircewa wajen gudanar da wannan sulhu. Da fatan Allah ya dawo mana da zaman lafiya a jihar. Amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Abdulwahab Haladu. Ya ce haba shugaba Muhammadu Buhari, kamar wannan karan ma baka dauki darasi a jinkirin nada ministoci ba, wanda hakan ya kara kawo koma baya a gwamnatinka. Da fatan zaka nada sabbin ministoci da wuri don su kama aiki da wuri, saboda hakan zai haifar da ci gaban gwamnatinka gaba daya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo. Ya ce ina jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar kifewar da jirgin ruwa ya yi da su a tsibirin Gobir da ke birnin Maradi a jamhuriyar Niger. Allah ya ji kansu da rahama. Waɗanda suka jikkita kuma Allah ya ba su lafiya. To amin. Sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Tanimu Inuwa Zangon Boji da Isiyaku Umar Argungu jihar Kebbi. Suka ce hakika ya kamata mahukuntan Najeriya su tashi tsaye wajen dakile hanyoyi da ake shigowa da miyagun kwayoyi a Najeriya, domin kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasan Najeriya suka runduma a ciki. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya. Mu huta lafiya.
A gaida Binta Esero da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta tabbatar da cewa ƙasar a yau Juma'a ta karɓi rukunin farko na makaman kariya masu linzami ƙira S-400 daga Rasha. Masana a nahiyar Asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin Japan da Koriya ta Kudu na iya haifar da matsaloli a ƙoƙarin da Amurka ke yi na neman hana Koriya ta Arewa mallakar makaman ƙare dangi na nukiliya.
sauraro daga haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Aiden Otku ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.